alaka tamalan sin shirya
to a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala anis salatit tabi'in wal ulama'il 'amilin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillah yau muna 21 ga watan al-Muharram shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ranar da ke daidai da 23 yau ko 23 ga watan October shekara 2016 shekara ta miladiya. To a wannan rana mai albarka insha Allah za mu fara karatun wannan littafi wanda Ash-Shafi'i babban malami na cikin al'a'imma guda hudun nan yace bayan littafin Allah ba wani littafi da yafi inganci sai wannan littafi Muwatta Malik a lokacinsu. Wannan littafi yana da muhimmanci kwarai ga ɗalibin ilimi wanda yake so ya fahimci addinin Musulunci. Kun san kamar yadda malam yake gaya muku cewa karatun hadisi da aiki da shi, sai yau ni zan ƙara kamar yadda magabata suka fassara shi ne zaman lafiya ga musulmi. Duk lokacin da muke wa Allah ta'a, muke ma manzon Allah ta'a, to Allah zai taimake mu a cikin al'amuranmu gaba ɗaya. To wannan littafi yana da muhimmanci ga dukkan wanda yake so ya fahimci addini. Kun san Allah ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. A samu wa'yansu jama'a su je su zurfafa wurin fahimtar addini. Addini ana fahimtar shi, kuma fahimtar shi yana buƙatar kusantan malamai. Ba za ka iya yi ba sai ka kusanci malami. Wannan littafi kafin a fara karanta shi yana da kyau kuma a san wanda ya wallafa shi, wani ɗan tarihin shi, sannan a san tarihin shi kan shi littafin, sannan kuma a san tarihin mai littafin ya ƙunsa. Domin a aiko maka da wasiƙa, kana so wanda ya kawo wasiƙan ka san shi, da wasiƙar kuma mai ta ƙunsa ita ma kanta kana so ka sani. To bai yiwuwa mu fara karanta hadisai haddasana ba mu yi wannan muƙaddama ba. Yana da muhimmanci domin a shimfiɗa ku a kan ilimi ingantacce sahihi. To kamar yadda Shafi'i ya ce shi ne littafi wanda fi inganci bayan littafin Allah a wannan zamanin nasu. Shi mawallafin littafin wato shi ne Malik ibn Anas. Asalin shi ɗan ƙabila Al-Asbah wadda yake ƙabila ce ta Yaman. Baban shi Anas, kuma kakan shi Abu Amir. Abu Amir ɗin nan ana cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, an abace shi cikin sahabai. Saboda haka kakan shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suna da wato ƙawance, don Larabawa sukan yi ƙawance ƙabila da ƙawance. A cikin ƙabilar Quraysh Bani Tin suke wato ƙawance da su, saboda haka suke kare maslahatsu. Kun ga kenan, Balarabe ne na Yaman wanda uban shi ma sahabi ne, aka haife shi a Madina, kuma a Madina ya girma, a Madina ya karatu, a Madina ya karantar, kuma Allah ya ɗauki ran shi a Madina. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-madinatu kalkir. Kun ga yadda yake kiran su masu karafin masu makera kun ga yanda makera suke sa bakin karfe cikin wuta suna zuga shi to hakan Madina take domin duddantinta da rikicinta Madina kaman kir take kaman wutan mabun da masu kira makera suke tana wanke dattinta ashe malamin da aka haife shi Madina ya girma a Madina ya karatu a Madina ya karantar a Madina kuma ya mutu a Madina lafiya lo Madina bata kore shi ba to za ku amince da ilimin shi sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su karambani fadin abin da ba su sani ba sahabi bai karambani inda sa abu bai sani ba in ya sani ko ya fada kuma duk abin da ya fada iyakan ilimin shi ne ko dai ya zama ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada haka ko ko ya yi ijtihadi to malaman fiqh suna son wannan ijtihadin sahabin ma domin mai balarabe ne ba a fassara mishi larabci saboda haka har in yau ta fahimta ana son fahimtar nan domin za ta iya nuna mana wala Allah annabi yana son ya fahimci ko annabi yana son ya faɗi wani abu ne fahimtar sahabi tana da muhimmancin addinin musulunci ibn sirin yana da cikin tabi'in babban malamai na tabi'in shi yake cewa ku san wannan fa ilimi inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addinin musulunci fa ilimin addini ne shi kanshi ilimin saboda haka in zaka dauki addinin ka ka duba wurin wa kake daukan addini ba kurin kowa ba to ashe in ka zo daukan addini sai aka jera maka malamai an yadda kai aiki da na kusa da kai tunda na nesa ya zaka yi kai karatu wurin shi ba inda zaka yi sai kai wanda kake da shi to amma in kana da zaɓin malamai to nan ya wajaba ka duba ka ga wanda ya fi inganci ka yi aiki da shi domin ka san kana aiki da abin da yake tabbatacce shi ya kawo muna mahimmancin wannan karatu da muke yi wannan ilimin hadis ne wannan malamin da muke magana kan shi kamar yadda muka gaya muku dun rayuwar shi gaba ɗaya a Madina take tun yana ƙaramin yaro yake da kwaɗayin zuwa ya je ya fara rubutu wata rana ya gawa uwashi sunanta Aliya bin Sharik al-Azdiya uwashi gaya ma ki bani izini in je in rubuta ilimi wato ya je masallaci shi ma ya rubuta sai ta ce mishi a zo tukunna haka yana da kwaɗayin ilimi zo sai ta shirya shi ta mai wanka ta sa mai tufa mai kyau ta sa mai hula ta yana ƙaramin yaro ta mai rawani ta ce ka je majlis na malami Rabi'a ka je ka zauna a majlis malami Rabi'a ta nuna mai malamin da zai ɗauki ilimi a hannun shi to in ka je kuma ka koyi ladabin shi kafin ka ɗauki ilimin domin wallahi wannan ladabin shi ne rabin ilimin adab shi ne rabin ilimi to me kawo muna matsala yanzu wannan zamani rashin ɗaukan wannan ladabi a wurin malamai shi ya kawo muna matsala ba zunturutun wai rashin sanin nassi ba akwai wanda suka san nassi to amma kuma duk da haka ba za ka kira su cikakkun malamai ba domin rashin ɗaukan wannan ɗabi'a ta malunta to haka malamin ke koyi ɗabi'a ta malunta da kuma ya koyi ilimin malami an ce malamin da yake girmama wannan ilimi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo labaru da yawa malamai wanda suka faɗa yanda yake girmama wannan ilimi wanda yake in dai hadis zai yi ba fiqhu ba an ce kan yi wanka shi ma ya sa tufa masu ke sa turare kuma ya zauna da tsanaki kuma majlis inda yake karantar da wannan ilimi ba a daukaka sauti wala tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi magana annabi ake yi saboda ka ba a daukaka sauti ba a hayaniya kowa yana tsaye yana sauraren me manzon Allah sallallahu alaihi wa yace kuma me yake nufi domin girmama wanda Allah ya aika mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe mutumin nan kullun yayi magana yana auna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kai suke magana ba ya kasance a majalis din shi akan tambaye shi man wani abu sai ya ce ma mai tambayan ka tafi ka dawo abun nan da ka tambaya yana bukata a mishi nazari Malik wata matsala tana bukatar nazari saurin bada fatawa kai tsaye daga kowace ansa ba malunta bane domin sai dai yanzu wata kila da akai wani malamin kwamfuta sunan shi Google komai ka tambaya ya san ansa amma shi ma an so shi don rabi duk shirme ne to mutum ba ala bace matsaloli suna shiga juna yana bukatar nazari manyan malaman muna bukatar nazari to in muna so mu fa'idantu da wannan ilimi kamar yadda bayani ya gabata mutum ya tsaya akan babi domin hadisan nan da ilimi aka jera su babi na fikihu domin ka fahimci abin da hadisin yake nufi wanda suka jera nan su ne fuqaha in mun ci gaba da karatu za ku gane ashe yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake fitar da hukunce daga gare su to ya kasance in ana maganan babi yanzu maganan fiqihu muke yi wannan majlis na fahimtan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kada ka dauki ana babin yanzu zamu shiga babin wuqutus salat lokutan sallah da abin da yazo na sanin lokutan sallah kan muna maganan lokutan sallah kai kana can kana maganan kaga yarinya kana so ka aura kana ga mun ya ake neman aure ka dauke mu daga sallah ka mai da mu mai khitbatun nisa mu tsaya akan babin domin muna son gobe kai ma din nan kana karantar da wannan a wani wuri hankalinka kada ya fita daga babin da ake ciki sannan in kana da tambaya abinda zamu yi shine duk mai tambaya ya rubuto tambayar shi sai ya bayar kamar yadda Malik yace bukata tana bukatar nazari domin yanzu muna fannin hadisi ne Darul Qutni yake fada wannan ilimin mutanen da suka dafu suka nuna a cikin shi za a iya nuna su a umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a iya nuna su da hannun yatsa ilimin hadisi za a iya nuna su da hannun yatsa mutanen da suka dafu a cikin shi kuma Malik na ciki amma ba dukkan a'imma suke ciki ba saboda haka ilimi ne mai zurfi yana bukatar nazari kuma ba mai iya kankanba a cikin shi domin in kai kankanba kan inganta hadisin da ba ingantacce ba kai wa annabi ƙarya to makoma wuta ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar ashe har in kana shakka Malik aka ce Shafi'i yace Malik idza shakka fi hadithin tarahahu shakka sai yace a'a in yasa da shi da in kaddama shi ce muku annabi ya ce a'a an yasa da shi domin hadarin da ke cikin ilimin hadisi saboda haka taka tsantsan ake yi kwarai da gaske in ana maganan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kana isarwa ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tabbata ga nan abin da yace kuma ga abin da malamai suke yace suke nufi ba rigima ba kankan ba a cikin wannan ilimi saboda haka in kana da tambaya ka rubuto ta sai a bincika a ga me malamai suka ce saboda haka muna ballaga abin da malamai suka ce amma ni da kuka gani anan ban da ra'ayi ko na sisi ko taro a cikin al'amarin akan haka aka gina wannan ilimi to wannan littafin da kuka gani Mu'tah Malik akwai randa dalibai suka zo suka karanta shi daga farko har ƙarshe cikin kwana 40 kullun suna zuwa kwana 40 ana bin hadisi da hadisi bayan hadisi nan da aka kare sai Malik ya ce musu littafin da aka rubuta shi shekara 40 ku yau kun zo kun karanta shi cikin kwana nawa 40 yace baka fahimci komai a cikin shi ba baka fahimce shi ba domin kowane hadisi sai da aka sa shi cikin matsayin shi aka fitar da hukunce-hukuncen shi aka gwada shi da wayansu kuma adilla a ga ya dace sannan a saka ba gaggawa domin tsoron Allah yake yi kuma aikin nan an yi shi a cikin Madina ne Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk malamai da Mu'tah Malik ta bayyana suka ce shine littafin da fi inganci to wannan Mu'tah din nan da yazo me yasa ya rubuta Mu'tah ko ko me yasa yake ce mishi al-Mu'tah me yasa to Malik arwaito ya ce da ya rubuta wannan littafi ko ku kafin ya rubuta ma an ce Abu Ja'far wanda ke shine khalifa na al-Abbasiyya domin kun san musulunci bayan khulafa'ur rashidin guda hudu Abu Bakar Umar Usman Ali sai ya koma wurin khalifa Muawiya to Muawiya cikin kabilan Bani Umayya daga Quraysh Bani Umayya su suka yi khalifanci daga baya Bani Abbas su kuma suka zo su kwace mulki daga Bani Umayya to daidai lokacin da su Malik sun bayyana sai Abu Ja'far ya ce wa Malik ka zo ka rubuta wa mutane littafi domin ganin ilimin shi kama kanshi halin shi da rashin kuɗin shi na duniya an ce Malik lokacin da yake neman ilimi ya ga talauci ƙwarai da gaske domin maraya ne uban shi ya rasu yana karami an ce katakon da ke rufin kwanon gidan shi sai da ya sayar da shi don ya ciyar da kanshi ya ci gaba da neman ilimi to yau a cikin kowa zai ɗaukan ya je ya dako don dai kawai ya riƙe kanshi ya ilimi amma aka ce da ya gima malat alaihi duniya da ya ilimi daga ƙarshen duniya kuma duniya ce ke bin shi yana gudu saboda haka in kana neman ilimi ka yi hankuri da talauci baka san yadda Allah zai buɗe maka ba kuna ganin mutanen Quraysh da aka zo da musulunci domin suna ji da izza zuriya annabi Isma'il kuma Allah ya ba su Ka'aba suna ganin an buɗe musulunci ƙabilu suka zo duk mutane za su cika musu gari saboda haka suka fara yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duniya ashe ba su sani ba da suka shiga musuluncin ba kaɗai Makka Allah ya ba su ba Allah ya ba su gonaki da gidaje da ƙasashe har ƙasar Andalus da ƙasar Afghanistan to za ka haɗa wanda ke zaune a cikin duwatsun Makka da wanda ke gonaki aljannu a cikin matsalan Andalus su ɗin kuma sai da suka kai can da wannan musulunci haka kuma talaucinka in ka yi hankuri da karatu baka san inda zai kai ka ba saboda haka ku yi hankuri da talauci lokacin da kuke karatu haka Malik ya hankuri da talauci yake karatu to da khalifa ya ce ya rubuta littafi domin ilimin shi yace muna so ka rubuta wa abinda mutane sahabbai malamai suka yi ittifaki da ijma'i akan shi kuma a wata riwaya aka ce to in za ka rubuta kuma ka bi tsakiyar al'amari domin cikin sahabban su ma akwai wato tabi'a wani zaka ganshi yana da tsanani wani zaka ganshi yana da sassacci wani kuma zaka ganshi in mutane suka yi yamma shi sai me gabas duk a cikin mutane akwai haka to Abdullahi bin Umar wanda yake dan Umar yana da tsanani kwarai yana da tsanani Abdullahi bin Abbas yana da sauƙin al'amari shi kuma Abdullahi bin Mas'ud yana da yawan shuzur wato ya saba ma sahabbai a ra'ayi misali misalan duk sahabbai sun yi ittifaki qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ayoyi ne cikin me alqur'ani surori ne cikin alqur'ani amma ibn mas'ud shi yana ganin a addu'o'i ne amma shi kadai to kun gane ya saba ma me jamhuri shine malik yace to kullun ka dauki tsakiyar al'amari sai yace sai ya dora wannan muwatta da zamu karanta a tsakiyar al'amari saboda haka ina gaya maka wannan ne domin nan gaba zaka ga malik ya tafi a wani ra'ayi kai kuma sai kace ai mun samu ingantaccen hadisi da ya nuna kuma sabanin wannan to waya gaya maka cewa a wannan mas'alan akwai ingantaccen hadisi ya nuna ta amma ba ita ce tsakiyar al'amari ba ta je gefe so daman shi wurin tace alhadisan nan yana bin tsakiyar al'amari ne ba yana bin shuzuz ba abubuwan da suka kauce ashe ba komai ne ya inganta ba kuma shi ne tsakiyar al'amari saboda haka malik din nan da in zai yi hadisi ba wanda ya ce kai alwala ba wanda ya ce amma ran shi ya fi so ya zauna ya faɗi maganar da manzo ya faɗa cikin tsarki a cikin madina lokacin da yake magana qala rasul din fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka bai fi mita 10 ba kamarin shi nan don Allah zai ma annabin nan ƙarya kai da ya ma annabin ƙarya wallahi madina da ta fita da shi ba ku ganin shaydanu da sun zo nan shaytani ne muka fitar daga nan masallaci su tambayar ma kenan balle masjidin nabi ko fahimta wato ba da gangan suke bari ba a'a da ilimi ne sannan da yazo yin wannan muwatta da aka ce ya bi tsakiyar al'amari da ya rubuta shi kuma sai ya ce ya bi ma huwa aslah lil muslimin yana duba maslahar musulmai kafin a rubuta sannan kuma da ya zo sai ya zaɓi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ratayu da ayyuka sallah, azumi, hajji, adab da zakka, da aure, da ciniki, da wasu abubuwan nan kawai ya tsaya domin shi ne fiqhu al-fiqhu shi ne al-ilm bil ahkam al-shar'iyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya الأحكام الشرعية العملية أكوي أيكي أتكن حديثن إن أكوي أيكي تسيس دوبا شسفتد أيكين دا أكي سوكي دون أن الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه وانا إبادة نان أي عملية شكو تسيس وقالن سألي منافكيه سابو داك وانا موطن نان أكوي حديثن دا سوكا حدودا أصول الدين aqida ko zuhud ko wayansu matsaloli wanda yake ba su shiga cikin ta'arifin fiqhu ba sai bai faso a ciki ba ba wai bai san su bane domin a wannan zamanin abinda suke son tsarewa fiqhun suke son tsarewa kamar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake son tsarewa qur'ani ake son tsarewa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta kada ka rubuta wani abu ba qur'ani ba domin me ake son tsarewa qur'ani har sahabi in ya rubuta wani abu kafin ya mutu ya ce a kawo takardun na kone sai da malamai suka ga khalifa Umar bin Abdul Aziz yaga karerakin da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fitowa daga kasan Iraq yace lalle lalle ai sauri a rubuta hadisan manzo Allah domin akwai su da annabi yace hadithu anni wala haraj man kataba anni ghayra alquran falyamhu hadithu anni wala haraj ku ba da labari game da ni da abin da nace babu laifi kun ga annabi ya yadda kenan hadisi ayi shi me a nakalo shi da baki ba da littafi ba akwai shi so wanda ya amfani da wannan hadisi bai fahimce shi ba shi ma akwai hadisi amma a lokacin qur'ani ake so a tsare ba a so wata rana a dauko maganan annabi a tura cikin qur'ani ba ku ganin maganan mu'awwazatain ga ma wani sahabi yana cewa ba sa cikin qur'ani to da ashe an take ana rubuta hadisai Allah kadai san hadisan da za su shiga cikin qur'ani qur'anin da zai shiga cikin me hadisai amma da aka hana kun ga Allah ya tsare Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya tsare Qur'anin shi lokacin sahabbai da aka tsare Qur'ani malamai abinda suke son tsarewa shine hadisan da suka ratayu da fiqhu ku fahimci wannan yana da muhimmanci shi da su mawta wanda akwai fiqhu a ciki domin su tsare ibada bayan an tsare fiqhu Allah ya fitar da a'imma shugabanni limamin fiqhu an fitar da fatawa da furu'i duk an fitar sai kuma Allah ya fitar da wa'ansu malamai su Bukhari Muslim da sauransu me aikin su su tara duk dai hadisin da ya inganta shin na fiqhu ne shin na aqida ne shin na zuhudu ne kai kissa ma ta larabawa kawai abinda ya faru lokacin annabi a kasaje shi domin yana da amfani zai amfani ne nan gaba me amfani shi nan gaba domin hukunce hukunce ko dai nassi daga littafin Allah koko nassi ingantacce daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko ayi kiyasi akan su su biyu ayi kiyasi akan su su biyu ashe kun ga tunda an tsare fiqhu akwai abin da ake cewa nawazil abubuwa ne za su zo saukan ma mutane musibu iri iri to in musiba ta zo sai a bi kiyasi a samu cikin abin da ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a iya kiyasi da shi bane ba ku abu mai sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk limamin da ya ja mutane sallah ba sa son shi wannan bai da sallah bai da sallah amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin sahabbai da tabi'in tabi'in da ba mai shakkan limami in an naɗa shi ba mai shakkan shi domin sun yarda da juna sannan kuma adilai ne ba za su saka wanda ba a yarda da shi ba ba za su saka mai girman kai ba to yanzu mun zo wani zamani za a iya saka ma mutane ja'irin mutum da ba sa so to sai muka samu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ba da gargadi kada kai liman an ce ka ja mutane suna kin kafa kai sallah baka da sallah malamai suka ce suka yi shuru sai shokani ne ya ce mabiyan ma ba su da sallah mabiyan ma ba su da sallah amma kada wani tambaye ni kuma ba kad afa Allahu amma salaf to sai muka zo wannan zamanin yanci zamanin hurriya kun ga za ku iya amfani da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce to yanzu fa in ana rikici tsakanin mutane wurin zaben liman to mu nemi wanda ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wane ne mutane suka fi so hadisin ya fito ko bai fito ba to ya zamu san wanda mutane suka fi so in ba a ce ga limamai ba ku zaba kun fahimta saboda haka in mun yi haka kuma ba bid'a muke ba mai muke kokarin yi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka duba littattafan fiqihu ba za su ce maka a wurin liman kuma zaba ba ai zabi haka kai tsaye domin ba matsala bace wurin su ashe nan hadisan da aka tara ingantattu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu suna da amfani a me nawazil wani abu ya zo ya sauko ma mutane canjin yanayi sai mu duba sunnan manzon Allah mu kokari mu yi abu da ya dace da ita domin a samu zaman lafiya in ba ita muka bi ba kuma bamu da zaman lafiya falo bamu da zaman lafiya sai an bita to shi yasa Malik ya tsaya akan wa'annan hadisan fiqihu su kuma su Buhari da suka zo suka ce duk dai abin da ya inganta ba abin yarwa mu tsare shi lokacin shi shi ma zai zo da ne amfani no abin da muke ma yara bayani shine babu bambanci tsakanin sahabbai da suka ki rubuta littattafan da tabi'i tabi'in da suka rubuta domin ilimin ne kawai tadwini suka yi rubuta shi suka yi babu bambanci da su Bukhari da suka zo suka yi hadisai babu bambanci duka jini ne abu daya shuddu ba'dahu ba'dan saboda haka kada wani ya tsaya yace zai amfani da maganan wani ya rushe maganan wani kuskure ne in ka duba littafin hadisin kamar yadda Ibn al-Arabi yace al-aslu al-awwal shine al-muwatta sannan al-Bukhari shine asli na biyu sannan kuma duk wanda yazo kan Bukhari ya gina kamar Muslim da Tirmidhi ne Nisa'i da abun nan to ya zama aslu al-awwal ba ku ga an hana rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ga an hana ba amma khalifan musulmai gwamnati farko da Qur'ani shi ma Qur'ani annabi ya sa mutane kowa na da nashi wani akan kashi wani akan ganye wani akan haka dai amma ba a hada shi ba ya zama mushaf lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu littafi mushaf a ce wannan gashi Qur'ani shi nake kira mushaf babu shi yana rarrabe a cikin mutane lokacin da ake yakin ridda sai mahaddatan Qur'ani suna mutuwa domin mahaddatan Qur'ani da an ce hayyu ala jihad kun mutanen farko su ne mahaddata ban san na da ba ko na yanzu sai shahada suke yi sai Umar wani sahabi ya zo ce mashi fa istihara al-harbi qurra mahaddata na mutuwa sai tunani kai littafin nan zai bace in mahaddatan sun mutu sai saurayi ya samu Abubakar mu hada Qur'anin nan a rubuta shi ya zama mushaf Abubakar yace zan yi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba Abubakar yace a'a Umar yace a'a in ba mu yi haka ba ilimin nan zai tafi sai hankalin Abubakar ya dawo sai yace ayi to waye bada umurnin a kada Qur'ani shine gwamnati shine kusa ku fahimta gwamnati ce in gwamnati bata bada izinin a yi shi ba ba mai iya ikon hada Qur'anin nan da har yanzu yana nan takardu kawai muna ta ruwayo su gwamnati ta bada umurnin a hada Qur'ani aka hada Qur'ani Mus'haf Abubakar lokacin Usman ma yace ayi copy araba shine Mus'haf Usman shine zo muna har yanzu Qur'ani bai zama Qur'ani sai ya dace da rasm Usmani domin gwamnati ta yi adopting din shi to hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su da a baki ake nakalo su sai khalifa gwamnati ta ce a duba hadisan annabi a rubuta umurnin waye wannan gwamnati su malik da umurnin gwamnati suka yi to muwafaqan gwamnati da ijma'in malamai a rubuta sai ya zama yanzu rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saka wa manzon Allah bane domin kada ka kawo wani hadisi annabi ya hana ka ce wai gashi sun saba a'a ba saba bane fiqihu ne yazo ya halatta a rubuta ta ya fiqihu yazo domin sun fahimci hannun nan da annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar yayi ne dan ya tsare qur'ani kuma qur'ani Allah ya tsare shi da Abubakar da Usman to yanzu ga wata sabon matsala ƙarya ba za mu iya bambance gaskiya da ƙarya ba saboda ka ai sauri a riski hadisin annabi kafin shi ma ya bace kamar yadda ake tsoron qur'ani ya me bace ya ka zo aka tara hadisai to malik ma ya yadda irin wannan babban malami ya yadda rubuta hadisai cikin littafi kuma kamar yadda muka gaya muku yayi kuma ya kare lafiya Allah ya yadda da rubuta hadisai kuma sai Allah ya yadda domin Allah bai yadda ba da tuni ya halaka su to tunda Allah ya yadda a rubuta to in wani yazo yayi gini akan na Malik kaga ya dogara a hujjiyya hujjiyya shine hujjar yin rubuta hadisai domin mu ma ga babban malamin mu Malik yayi so sai ba su hujja mai karfi suka je suka tantance hadisai ingantattu shi yasa gini ake yi ba wai rushawa ake yi ba saboda ka hada wayannan hadisan nan bai rusa fiqihu ba fiqihu kuma bai rusa qur'ani ba saboda ka ba fada sai aka ce to kowa da hanyar shi in qur'ani ne yana da riwayoyin shi in dai mutawatira ce ta yi fiqihu kuma yana da mazhabobin shi in dai ta koma zuwa salaf ne yayi kun fahimta haka haka hadisi shi kuma yana da nashi shi ma riwayoyin shi in dai yana da sanad zuwa immatul hadis yayi ba fada to wannan muqaddima ta zama dole a yi ta kafin a bude wannan littafi a karanta shi Allah ya ba mu muwafaqa to ita mota malik akwai riwayoyi da yawa amma wadda tafi shahara ita ce ta yahya al-laythi wanda yake ita ce yanci malamai suka yi mata sharhi akwai kuma littattafan da suka hada duk riwayoyin suna fitar da bambanci bambancen lafazan su amma kamar yanda aka saba ta riwayan yahya al-laythi ita ce muke insha Allah zamu dogara akan ta akwai tanwir al-hawalik na as-suyuti wanda ya sharhinta kun ga suyuti shi shafi'ul madhhab ne amma duk da haka da yake ilmin hadis yayi abun nan din shi yanci shi ne fi shahara to muna fata dai wani bawan Allah da zai iya taimakon mu samu kofi anan domin shi ilimi karatun ne da ganin harafin ya fi mahimmanci akan saurare domin wannan majlisul fiqh mu samu wanda zai samu mana littattafai in karaba ma jama'a suna karantawa domin su ga harafin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko kuma mu kara da haka za mu isa projector an kanuna nassin ana karanta shi mutane na bi shi ma haka Allah ya taimake mu yace bismillahi rahmani rahim مالك يا فاري لتافين شيدا بسم الله سيشي كتاب وقوت الصلاة لتافي اللوك تنصلى اللوك تنصو ما شاء الله باوة مقدمة مقدمة سودا سنشي بسم الله الرحمن الرحيم سنك علي دكومي إنا فارا وادا سونان الله مي رحمة مي جنقي با دوغو مقدمة سيكي تعيشك علمي to ilimin da zamu shiga shine babu lokutan sallah qal haddathani yahya bin lahya al-laythi wa tiyaban al-abari an malik ibn anas ko bani wannan hadis an ibn hisab an umar bin abd al-aziz akhara as-salata yawman wato Malik ya ruwaito daga Ibn Shihab cikin malaman shi cewa Umar bin Abdul Aziz shine khalifa akhara as-salata yawman wani yini sai yin jikirtar da sallah bai fito yi sallah a cikin lokaci ba fa dakhal alayhi urwa urwa bin zayd zubayr urwa bin zubayr sai urwa bin zubayr ya shiga wurin khalifa fa akhbarahu anna al-mughira bin shu'ba akhara as-salah yawman sai ba shi labarin cewa akwai sahabi al-mughira bin shu'ba akwai wani yini da shi ma ya jinkirta sallah wa huwa bil kufa lokacin yana wato governor a kufa shima al-mughira bin shu'ba fa dakhala alayhi abu mas'ud al-ansari wani sahabi wanda ake kira abu mas'ud al-ansari shima ya shiga wurin al-mughira bin shu'ba faqal ma hadha ya mughira me ye wannan mughira ya ka dade baka yi sallah ba baka fito akai sallah da mutane alaysa qad alimta anna jibril nazal shin baka san cewa manzo Allah jibril malaika jibril nazala ya sauko fa salla rasulullah ya sauko daga sama yayi sallah manzo shi ma yayi sallah thumma salla fa salla rasulullah sannan kuma ya sake saukowa yayi sallah kuma manzo yayi sallah thumma sannan صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى كما منذ يساكي صلى صلى نو كينن فصلى رسول الله كو ثم صلى فصلى رسول الله نو كينن هدوكو ثم صلى فصلى رسول الله ثم قال بهذا أمرت دوانا أكا أمرنين أكا أمرشيني دعيني واتو جبريل بير فقال عمر بن العزيز وان اروع بن زبير يشغى ورن خليفه عمر بن عبد العزيز دومين ياي لكن صلى ينا سو يمشي وعزي سي باشي لبارين وين سو صحابي بيو يتي اي غا وني صحابي يا شغى ورن المغيره بن شعبه شي ما يلتي sai ya ce mishi baka san cewa jibril ya sauko ya sallah annabi ya sallah sannan ya sauko ya sallah annabi ya sallah sannan ya sauko ya sallah annabi ya sallah sannan ya sauko har guda biyar fa qala umar bin abdul aziz a'lam ma tahaddath bihi ya urwa ka san wato ka san abin da kake magana da shi ya urwa ka san abin da kake faɗa wato ya dawo da hankalin shi fa kada ya kokare mu annabi ne ƙarya أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة شن أن ملائكة جبريل شين يسير وأن النبي لو قتل صلى قال عروة كذلك كان حكنا يكثن شيكو وكذلك كان بشير ابن عدي مسؤول الأنصاري يحدث عن عديه وتحكنا دي بشير ابن abi mas'ud wato dan abi mas'ud yuhaddithu yakan bada wannan hadisi an abihi daga baban shi abu mas'ud al-ansari wanda ya shiga akan shu'ba da hadisin da yake nufi ya kawo maka wannan hadisi na farko ya nuna maka sallan nan tana da lokuta inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta Allah ya ce sallan nan tana da lokuta to mun fara da hadisin da ya nuna lalle sallan nan na da lokuta sannan lokutan sallan nan da kuka gani sai da Allah ya aiko da mala'iki jibril yayi mam annabi training yana nuna mishi lokutan sallah saboda haka ba a son jinkirin sallah daga lokacinta da sahabi ya gane an jinkiri sai ya zo ya ce mishi a'a wannan lokutan nan fa jibril ya zo ya nuna su shi yasa zaka ga in an zo fiqihu za a ce mafi kyan aiki shine yin sallah a lokacinta ba a son jinkirin sallah in ku duba nan gaba za mu zo malikiya aka ce in abu biyu suka hadu wanda za ka kaddama mutane ne ke sallah jama'a amma suna latti. To ka jira su yi sallah da su ko ka kaddama kai kai kadai a farkon lokaci wanne yafi kamar yanzu azhar lokacin ta nawa sha biyu da rabi ko zuwa da daya farkon lokacin ta sai kaga wani su kuma suna latti wurin sallan nan ba sa yi sai biyu biyu da kwata biyu da rabi amma jama'a to sai mazhab yace maka domin wannan lokutan suna da muhimmanci Allah ya aiko mala'ikin shi nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallah a lokacin ta yafi falala ko da kai kadai ne akan ka jira ka samu jama'a bayan ta laki dan muhimmancin lokacin saboda haka daga sallah ta shigo ayita sai dai ko an ba da lokutan da mutane za su kintsa su shirya wannan ba komai amma kada jinkirin ya dade kada jinkiri ya dade domin muhimmancin lokacin sallah Allah ya shirye da mu to kun ga shi yasa laifi ne limamai da kuke wayan su lokaci mutun ya ce sa an jira shi sallah Allah yake wa sallah mutum yake wa ba mutum ba saboda haka a saka ko minti 5 ne ko minti 7 kuka saka in limami bai zo ba nan take wani ya shiga ya sallah domin tsare wannan falalan lokacin nan domin ba mutum ake wa sallah ba Allah ya shirye da mu amin to qala urwa ولقد حدثني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في هجرتها قبل أن تظهر وأن عروة يرويته دغا عائشة رضي الله عنها وديك زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وارقون مؤمنين وارقون مؤمنين duk wanda ya zage ta ya nuna ma jama'a shi ba mumuni bane matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra wa ash-shamsu fi hujratiha qabla an tadhhar wato yakan sallan al-asr kuma ga rana fi hujratiha a ɗakin Aisha za ta ga hasken rana ya shigo ta window qabla an tadhhar wato kafin ta bayyana ita ranar wannan yana nuna maka lokacin wacce sallah na asar hadisin farko ya nuna maka sallan nan na da lokuta amma bai bayyana maka kuma kowace sallah da lokacin ta ba yanzu ya fara kawo hadisan da suke nuna ga lokutan sallah amma in ka zo babin fiqh sai a ce lokacin da in wakka kai biyunka bayan zawali in wakka kai biyu lokacin me yayi lokacin la'asar yayi to a lokacin zaka ga tana shigowa daki ashe kun ga ba a son jinkirin sallar la'asar hasi rana ta fara canjawa ta fara yin fatsi-fatsi ana son ta tun tana da haskenta inda inuwa ta yi mislaiha wato biyunta nan mun samu fa'ida daga hadisin da ya nuna muna wato lokacin sallar la'asar to wa haddathani yahya an malik an zaid ibn aslam an ata ibn yasar annahu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو أرويتو دقا عطاء بن يسار سوى ونمت يازو ومن الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح يتنبع النبي يوشني لوكة صلى الأصباح قال فسكت عنه رسول صلى الله عليه وسلم النبي سيشرو حتى إذا كان من الغد النبي يشرو بي باش أنصاب حتى إذا كثنت أنقوانا من الغد واتو كمان قوبينتا صلى الصبح حين طلع الفجر النبي يفتو صلى لوك سند الفجر يفتو ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر سيكم وين شكري واتو قوبيد جيبكو jibin wannan ranar da aka yi tambaya sai sallah bayan ba fito alfijiri ba bada an asfar bayan gari ya waye wato haske ya fito amma rana bata fito ba thumma qala ayna as-sa'il an waqt as-salah ina mai tambayan lokacin sallan asuba qala ha ana za ya rasulullah sai ce annabi gani nan قال ما بين هذين وقت صلى اصبح كان فتور الفجر نفرقن نن da yayi da kuma waye wangari na biyu nan tsakanin wannan da wannan ne lokacin sallan asuba amma fiqhu zamu zo mu fahimci wa lokacin yin tafarko farkon nan yafi falala akan sai kuma me amma in kai ta matukar rana bata fito ba shi ma kai ta cikin lokacin muftarinta nan mutun ne tambaye lokacin sallah annabi ya yi shuru ya jira ya bada ansa ba wato sai da ya jira Allah ya nuna mishi haddinta sannan ya bada ansa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to balle mutane yanzu mutum wannan malamai za a yi wa wa'azi da wannan hadisi in mutum ya tambaye ka abu baka sani ba kai me kai shuru kai kuma mai tambaya kai me kai hankali kakka ce kai na tambayi malam na kure shi yau na kure shi baka ji shuru saboda haka duk wanda ya tambayi malami ya ji yayi shuru ko ko ya ce ya hankali in yi bincike ko ko ban sani ba ya maka fatawa kuma malamai hankali babu wani wanda yake komai yana kan shi sai bincike mun ya kora mutane akan abin da yake bayyananne wannan hadisin ya ba mu fa'ida cewa a sallah tana da lokaci na farko sallah na da lokaci yanzu an fara ba mu lokacin la'asar amma shi ma lokaci ɗaya aka ba mu sai yanzu aka ba mu al-fajr lokacin farko da lokacin ƙarshe mun fara fiqhu mu ya fara girma domin nan gaba zamu zo mu nema la'asar ita kuma yaushe ne farkon ta yaushe ne karshen ta magriba yaushe ne farkon ta yaushe ne karshen ta hadisi yana zuwa yana bude muna wannan babi a hankali a hankali hadisi ne ya ishe ku guda uku a basu ya uku yayi ba
wannan
eh
wanda karfe
daya a zahar shi ya fi samun farkon lokaci akan wanda ya karfe biyu
haka shi ma wannan wanda ya yi lokacin da alfijir
ya fito
shi ya samu wancan hadisi da aka ce farko abin da Allah ke so
shi ne sallah cikin farkon lokacinta haka sosai abin da ake cewa shi ne ka je wurin mutane su kullun suna jinkirta sallah lokacin da ake son ayi sallah sai su jinkirta ta to wannan kai sallan ka farkon lokaci kai kadai yafi fala ka jira mutanen da masu jinkirta sallah shine fiqhu eh akwai daraja to shi ka farkon lokacin ta shine abin da Allah ya fi so duk cikin aiki ba abin da Allah ya fi so kamar lokaci na shigowa a gaggauta a yi sallah a salatu fi awwal waqtiha
lokaci
biyu tsawon inuwa so biyu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الحمد لله كما يدعون واسك داني كا karatun da muke yi karatu ne na gauri.